نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك يا أمه. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 15 ga watan Rajab a wannan shekara ta 1426 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 20 ga watan 8 shekara ta 2005 miladiya. Dan ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka Riyadus Salihin, wanda kuma zamu tashi kan babu husnul khuluq. Wannan kuma shine darasi na 80 da daya. Babu husnul khuluq. Qala Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala ta'ala wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas. Wato wannan babu zai magana ne akan husnul khuluq, wato kyakkyawar dabi'a. Lafazin al khuluq yana nufin dabi'a. Husnul khuluq kyawawan halaye, kyawawan ɗabi'u waɗanda suka danganci magana ko aiki da ya kamata musulmi ya samu kansa a kansu a cikin rayuwarsa. Ubangiji ta'ala ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka lallai kai la'ala khuluqin azim, kana kan ɗabi'a mafi girma, kana kan halayya mafi girma. Wato wannan ya zama yabo ne ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ya ce, wal kadhimin al ghayza wal afina 'anil nas, da masu boye fushi da kuma yin afwa ga mutane. Kadhimul ghayz, boye fushi, ai maka abin da ya bata maka rai amma baka nuna ba a fili. Sannan kuma afwa shine ka yafewa mutum ta yanda baka ce sai ka ɗauki fansa ba, baka kuma ci gaba da ƙullatarsa ba a cikin zuciya. Wannan shine afwa ga mutane. To waɗannan duk suna cikin dangin halaye nagari ko kuma ɗabi'u nagari wanda ake son musulmi ya samu kansa akai. Wa an Anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahsana an-nasi khuluqan, muttafaqun alaihi. An karbo hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kare da gare shi, yace manzon Allah sura da mun ci tabbata gare shi ya kasance shine mafi kyawun mutane wajen hali, wajen ɗabi'a. Manzon Allah ya fi kowa kyan ɗabi'a. Shi yasa Ummu na Aisha take cewa idan kana son ka san ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to ka dauki Qur'ani ka karanta. Halinsa shine Al-Qur'ani, duk abinda Qur'ani yace ayi to manzon Allah ya riga mutane yi, abinda Qur'ani kuma yace a bari to manzon Allah ya riga sauran mutane dainawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Wa anhu qal ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wala shamamtu ra'ihatan qattu atyaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. أنكروا حديث لقانا استمال فيك ما مسست ديبادا ولا حريرا, ban taɓa shafa wani dibaj ko alharir ba alyana, mafi laushi, min kafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sama da tafin hannun manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi. Lafazin dibaj da alharir dukkansu ma'adani ne da ake haƙowa daga ƙasa, sannan kuma ake yin tufa da shi wanda ya kai matuƙa wajen taushi da rashin nauyi. To shi ne dibaji ko kuma harir, wanda yake haramun ne ɗa namiji yasa, amma mata ya halatta su sa. Ana take ban taɓa shafa tafin hannun wani mai laushi ba, wato wanda ya kai na manzo sallallahu alaihi wasallam, ma'ana babu wani dibaji ko alharir da ya kai tafin hannun manzon Allah ya da mun tabbata gare shi wala tamamtu raihatan qattu atyaba min raihati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba sansanar kanshi ba mafi dadi sama da kanshin manzon Allah ya da mun tabbata gare shi to abin nan anan gurin wato abin da ya shafi tafin hannunsa taushinsa wannan bana jin wani iko ne na dan adam ya sa hannunsa ya zama mai taushi ko in ya ga dama ya sake zama mai tauri baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake zama haka sannan yaya aka yi sahabbai suka gane ko za su iya gane manzon Allah na da taushin tafin hannu sukan gane haka ne ta hanyar gaisuwa tunda suna yin musafaha tsakanin su da in ba haka ba ta yaya za su gane tafin hannunsa kuma kar ku manta a lokacin na Anas dan Malik yana yaro matashi amma kuma duk da yarintarsa suna musafaha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan sai ya nuna kenan saboda kyawun dabi'ar manzon Allah hannu yake yi da kowa da kowa yara da manya talakawa da masu hali wato waɗanda baya hannu da su kawai su ne mata amma banda su manzon Allah na yin musafaha tsakanin shi da kowa don in ba dan musafahar ba ya za su gane hannun shi yana da laushi ko yana da taushi wato sai wannan yana cewa babu wani shugaba kenan a duniya a islamance wanda shugabancinsa ko girmansa ya kai ya ce ya fi karfin ya yi hannu da mutane sawa'un dan yana da sarauta ko dan yana da kuɗi ko dan yana da mulki ko dan yana da buƙami ko malami ne shi shehi ne waliyi ne ya ce ya fi karfin ya yi hannu da mutane tunda duk wani wanda yake da girma a ban ƙasa ko a da ko a yanzu ko a nan gaba ƙasa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane da aljanu gaba daya ba taɓa yin irinsa ba kuma za a yi wanda yake daidai da shi ba sallallahu alaihi wasallam to da haka ga nan gurin kenan wannan sai nuna kyakkyawar mu'amalarsa ashe kenan na daga cikin kyawun ɗabi'a bai mutane hannu a gaisa sannan kuma wala tamamtu ra'ihatan qattu atyaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa shakar kanshi ba mafi daɗi sama da kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma ya faru ne saboda abubuwa guda biyu abu na farko a ɗabi'ance Allah ya ɗabi'antar da jikin manzo Allah ya zanto yana kanshi abu na biyu ko manzo Allah na yawan sa turare a jikinsa wato yana da tsafta sannan yana da yawan sa turare a tattarin shi bai taɓa yadda ya bar jikinsa da datti ba sannan bai taɓa yadda ya bar jikinsa ba tare da kanshin turare ba da haka manzo Allah yake cewa duk cikin kayayyakinku na duniya da kuke alatu da su abu guda biyu ne aka ɗabi'antar da ni in ji ina son su abu na farko turare abu na biyu mace ta halal wannan su ne nake ganin sun fi komai kayatarwa a cikin rayuwar dan adam kuma su ne kayan kwalliya a cikin rayuwar dan adam da abin da ba wannan ba to kasa yake da wannan a wajen manzon Allah cikin lamari na kayayyakin duniya sai ya ce waju'ilat qurratu ayni fi salati in ko so ake in samu kaina a cikin farin ciki to ba na samun kaina cikin farin ciki sama da lokacin da nake cikin sallah idan ina cikin sallah to ya fi samun farin ciki sama da kowane yanayi a cikin rayuwa saboda al-musalli yunadi rabbahu mai sallah munajati yake tsakanin shi da Allah to kaka lokacin da kake da munajati tsakaninka da Allah ai baka son ya yanke to shi yasa yafi samun kwanciyar hankali lokacin da yake cikin sallah sai da amince ta tabbata gare shi wato kenan dai anan nan gurin sanya turare kenan yana da kyau a cikin addinin musulunci kuma dan sanya turare kan zai sa ɗan uwanka musulmi su ji kanshi ta tare da kai kuma su ji dadi wato sai zan tawo bangare ne na kyakkyawar ɗabi'ar mutum sa turare musamman idan da niyyar daɗaɗawa waɗanda ke tare da su ne a wurin karatu a cikin sahun sallah a harkoki na rayuwa daban-daban to amma a irin nan gurin kuma sai mutum ya zaɓi turare ke da yake da ƙanshin da galibin mutane suna san shi ka san akwai turaren da za ka ga 'yan kaɗan ne cikin mutane suke san shi kar mutum zai zawo turare irin na 'yan bori ɗin nan mai sa ciwon kai kaga wannan a madadin ya daɗaɗawa mutane sai ya sa mutane ka ji kanka kamar yana tsagawa shi kuma yana ganin ya cinye ya kawo da to kaga ba haka ba ya kamata mutum da ya zanto yana da zauki yana da ɗanɗano mai kyau wajen gano ƙanshin da kila galibin mutane na iya ɗabi'antuwa su ji suna san shi Anas bin Malik yace laqad khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika na yi wa manzon Allah hidima a matsayin yaron gida ashara sinina har tsawon shekaru goma fa ma qala li qattu uffin da dai bai taba cewa da ni ba tur da abin da kai shekaru goma ko kana goma akai da mutum kam bai yi tsawa ba to ai kaga yayi duriya tsakaninka da yaran gida, to ballanta na kuma ya kasance shekaru goma. Wala kala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta, bai taba cewa ba game da wani abin da na faɗa na aikata dan me ka aikata, bai taba cewa haka ba. Wala li shay'in lam af'alhu ala fa'alta kaza, bai kuma taba cewa ba game da wani abin da na bari ban aikata ba, kai ina ma kai kaza, bai taba cewa da ni haka ba. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito. To anan malamai suke cewa ko shakka babu wannan hadisi yana dauke da nuna sako na nuna juriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shekara goma kan ai ba kwana goma bace ba. To ballantana kuma a ɗabi'anci galibi duk yayin da aka ce wane yaron wane ne, to za ka samu shi wanda aka zama shi ne ubangidan, to galibi yakan tsara yaron nasa ko dai ilimi ko wata falala ko hangen nesa ko tunani mai kyau. Wanda kuma Allah ya ajiye shi a matsayin na ƙasa ɗin, za ka samu galibi akwai ƙarancin ilimi ko ƙarancin hangen nesa ko ababai da dama wanda Allah yake fifita mutane da shi. Allah na fifita wannan akan wannan ta fuskar gano abu da wuri, hangen nesa da sauransu. To kaga duk wanda ka fi shi gano wannan da wuri, ba lalle bane ba cikin abubuwan da zai kasance ya rada maka. Akwai lokacin da zai da nufin dadadawa, amma kuma sai zanto ya munana maka ba tare da ya farga ba. Wannan ba laifinsa bane ba, tunaninsa ne yake iyakacin wannan gejin, tunaninsa ba zai iya ketare daidai wannan abin da yayi ba. To amma tare da haka, ratar da za a samu na farko bambancin shekarun da ke tsakanin manzon Allah da Anas dan Malik. Anas dan Malik yana yaro matashi, yana saurayi, manzon Allah yana magidanci, dan shekara 50 da wani abu a duniya a lokacin fa da suka fara mu'amalar. Kaga ratar shekarun yayi bambanci da yawa. Kwarewar da manzon Allah zai samu a fuskar rayuwa saboda shekarunsa, ko da ba a yi masa wahayi, ya nannanka abinda ya kamata a ce Anas dan Malik ya samu. To ballantana kuma ga wahayi, ga kuma shugabanci, ga yadda ya takuɗu da jama'a, amma kuma har ya jure tsawon shekara goma bai ce masa komai ba. Bai taɓa yi masa kai tsawa kan cewa dan me kai kaza, ko me yasa ba kai kaza ba, ko me yasa abu kaza kai akan kaza. Wannan na nuna lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai juriya, mutum ne mai gintsewa, mutum ne mai gani ya yi kamar bai gani ba, ya ji kuma ya ji kamar bai ji ba, sallallahu alaihi wa sallam. Amma kuma nan take hadisin ta ɗaya ɓangaren yana nuna shi kansa himmar Anas ɗan Malik. Don kuma Anas ɗan Malik ɗin ba lallai bane ya zama ba kamar yaron gidanka da kake tare da shi yanzu, ko mai maka hidima, ko mai aiki a ƙarƙashinka da kake tare da shi yanzu. Shi ma ba maƙura ne a ƴan ajinsa a wannan lokacin, ta fuskar ɗabi'a da hali na gari, a dai ga magarin mutanen wata, a daidai mutanen da yake da su a wancan lokacin, shi ma fa maƙura ne, tunda tarihi ya haddato shi. Ai ba shi kaɗai aka haifa mai shekaru irin nasa ba, amma tarihi ya haddato shi da ire-irensa. Sauran kuma shi kenan guguwar tarihi ta tafi da su, don da ba abin da suka bari a baya na wanda za a iya faɗa. Ina fata mun fahimci wannan ma'ana. Idan manzon Allah ya yi juriya, wanda ko shakka babu haka ne, ya yi juriya irin juriyar da tarihi ba za a taɓa samun irin ta ba, to kuma Anas ɗan Malik ya yi iyakacin nashi ƙoƙarin wajen takatsantsan da kiyaye doka da oda na zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. متفق عليه. أنكر هذه الصعب بن جثامة هو جثامة Allah ya kare da gare shi. Yace a hadaitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama himaran wahshiyan. Na baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kyautar naman jakin daji, jaki na dawa mai zane fari da baki tana jikin sa. Faradahu alayya, sai manzon Allah ya mayar min yace karba. Falamma ra'a ma fi wajhi, yayin da ya ga abin da ke fuskata, wato na ban ji dadi ba da ya dawo min da kyautar da na bashi yace karba. Manzon Allah ya fuskanci haka a fuskar wannan sahabi. Qala, sai ya masa bayanin cewa inna lam naruddahu alayk, ba abin da ya sa muka mayar maka da kyautar naman nan da ka bayar na jakin daji, illa li anna hurumun, sai dan mu muna cikin ihrami, muna cikin ihrami ne, shi yasa muka karba ba, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Me wannan ke nufi? Na farko dai hadisin na nuna ashe jakin daji halal ne cin namansa, na gida ne wanda yake haram. An haramta cin naman jakin gida a shekarar da aka yi yakin Khaibar shekara ta 7 bayan hijira, amma jakin daji har gobe har jibi namansa halal ne. To abu na biyu kuma, yaya aka yi manzo Allah ya kici dan yana cikin ihrami? Shi wannan mutum tunda jakin daji ne kan sayo shi ko farauto shi yayi? Farauto shi yayi. Mutumin da yake cikin ihrami da aikin haji ko aikin umara, an haramta masa yin farauta. Haka kuma an haramta masa cin naman da aka farauto aka kawo ko ba shi ya farautar ba. Ina fatan kun fahimci wannan. Wannan na cikin abin da ke kira mahdhuratul ihram, abin da aka haramtawa mai ihrami yayi. Ba zai sanya turare ba, ba zai yanke farce ba, ba zai aske gashi a kansa ko a jikinsa ba, ba kuma zai yi farauta ba, farauta wadda take ta fili, banda farauta ta cikin ruwa. Farautar cikin ruwa, mutum koda da ihrami a jikinsa ya kulla niyyar aikin haji ko umara, yana iya yinta. Dan Allah ya ce, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara." وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Ma'ana an halatta muku farauta ta cikin ruwa, kamun kifi, kamun duk wata halitta, an halatta muku wannan koda kuna cikin ihrami. Amma وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ, an haramta muku farautar abin da yake fili, مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, matukar kuna cikin ihrami. Ina fata kun fahimta. To tunda an haramta farauta kenan, an haramta cin naman da aka farauto din koda ba kai kai ba. Wannan bawan Allah Sa'ib ibn Jassama ya je ya farauto jakin daji, ga manzon Allah ya biyo ta inda yake. Shi mutum ba ya cikin ihrami, manzon Allah na cikin ihrami, sai ya kawo naman ya miƙo wa manzon Allah ya ce bismillah gashi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin ya kicin wannan nama ya mayar masa da kayansa. Sai ya ga alamar ransa ya baci, sai ce bawan Allah kai hakuri, ba wai na raina abin da ka bani bane ba, ba kuma dan abin haramin bane ba game da cinsa, a'a muna cikin ihrami, shi yasa ba za mu karbi abin da farauto shi akai ba. Kaga kenan da dabbar gida ce, shi kenan. Idan tinkiya ce akuya rago, abin nan cikin dabbobin gida wanda ba farauto su ake ba, shi kenan zai iya ci. Amma duk wanda farautowa aka yi, kenan kamar shi ne ya yi farautar dan kansa. To a takaice dai abin nan, matsalar cin naman farautar da wani ya farauto ga mutumin da ke cikin ihrami na aikin haji ko umara, malamai sun yi saɓani game da ita. Waɗansu suka ce la ya'kulu mutlaqan, duk abin da farautowa aka yi mutum bai halatta shi ba, sawa'un mai farautar yayo dan kansa sai aka yi dace ya game da kai ya san maka, ko kuma dama yayo farautar dan kai. Haka waɗansu malamai suka ce. Waɗansu malaman kuma suka rarrabe, suka ce a'a, idan mai farauta ya kamo dabbar farautarsa dan kansa, shi kansa yawa farauta, shi da iyalin gidansa, sai aka yi aune kai kuma ka sa ihrami ka biyo ta kusurci, sai ya ce bismillah, kaga wannan ba dan kai ya farauta ba, ya halatta ka ci. Amma idan kai ya ce bari ya farauto ma ka ci, to shi ne bai halatta ba. Amma zance mafi inganci shi ne zancen farko, cewa ko ya yi dan kai ko ya yi ba dan kai ba dai, haramun ne ka ci naman da farauto shi aka yi, matuƙar ka riga ka shiga ihrami na aikin haji ko umara. Ina ba ta mun fahimci wannan. To a nan gurin menene abin da ya dace da kyakkyawan hali a cikin wannan hadisi? Tunda wannan bayanin da nayi sai na yanzu har zuwa inda na tsaya, magana sai ta fiqhun hadisin. Hukuncin fiqhu da zamu dauka cikin hadisin. Amma bangaren makarimul akhlaq ko kuma husnul khuluq dake cikin hadisin shine me? Malamai suka ce ta hanyoyi guda biyu zamu hararo. Abu na farko, yadda manzo Allah ke kula da mutum har ya ga wani hali yake ciki, dan in kana cikin damuwa ya dauke maka wannan damuwar ta hanyar da zai iya, in kuma baka cikin damuwa ya kyale ka, dama so yake same ka cikin walwala. Wannan kulawa ce ta sa har ya ga wannan mutum ya dan canza fuska. Wanda ba mai kula ba, sai ya maka abu ka murtuke fuska, amma babu ran shi ne ma san kai ba, kai kadai kake shan kunu, kai kadai kake murtuke fuska, shi kuma ba wani motsi yaji ba na murdawar kuma tun ka ballantana ba, wayo kalle ka ballantana ba ka guri. Amma mai hangen nesa zai lura ko ya ka canza, sai ka ga ya farga. To kuma wani din idan ya farga, wato wannan lurar kaga abu ne na farko, abu ne mai kyau ka rinka lura tsakanin yan uwanka, abokanan zamanka, ko matanka, ko abokanan zamanka, ko makwabtanka, ko yan uwa da dangi. Wannan duka ga tasarrufinka ya sa ya dan canza fuska, wato gano hakan yana da kyau, dan mabudi ne naka tuntube shi me ya faru, har ka gano cewa in kai masa ba daidai ba, ko in kai masa laifi har ka gano cewa in ya fahimce ka mummunan fahimta dan kai masa fassara ya gane ka kawar da wannan mummunan fahimta din. Wanda shine abu na biyu, da manzo Allah ya fuskanci wannan mutum ransa ya baci, to kuma sai yayi kokarin ya masa bayani din ya karo su da na bacin sai kanka ban karɓi kyautar ka ba, karka dauka raini ne, karka dauka kaza ne, a'a muna cikin ihrami, shi yasa ban karɓa ba dan ihrami ba da nasi. Yanzu kaga da mutum da wannan ke da ita sai ta me sai ta kawo. To wannan shine abin da ya shafi babin husnul khuluq a cikin wannan hadisi. Wana dai yana da kyau mu rinka kiwatar junan mu, sannan idan mun gano cewa mun yi wa juna laifi, to babu laifi mu yi bayani ko mu ba mutum hakuri. Ko da ko kai ne shugabana, ni na kasa da kai, ka gano kai mun ba daidai ba, to babu laifi ka bani hakuri. Ko da ni ne shugaba kai kana kasa da ni, na gano na maka laifi, to babu laifi in ce maka ka yi hakuri, in yi kokarin kwantar da hankalinka. Wannan yana da kyau dan ka garatar da ke tsakanin annabi da wannan sahabin, aina da abin nan. Yanzu kila wani daga cikinmu bai taɓa sanin sunan sahabin ba sai yau, As'ab ibn Jisama, irin da ya san sunan Anas, ya san sunan Umar, Uthman, Abubakar, ma'ana dai baya cikin makusanta cikin sahabai, ko ka ce wanda falalarsa ta bayyana suka yi fice a cikin sahabai. Amma duk da wannan matsayi nashi na wanda yake boyayye cikin sahabai, bai hana manzo Allah ya yi kokarin daɗaɗa masa rai ba. To ina ga wanda suka fi shi matsayi, min babi aula kenan. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. النواس بن سمعان الله كاره دا غريشيتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر ناتم بيمن ذا الله دنگنا دا البر منين ايكن داعا لفظا البر كما يدى ابن القيم كو ابن تيمية كتوا اسم جامع لجميع وجوه الخير سناني قمم ميريشا في كوان ايرن الخير الهيرن بكا الهيرن ايكي الهيرن دا كوا متن دا كودي كوان ايرن الخير ادا ايكنا شنا سنا البر ناتم بيمن ذا الله منين حقيقة نن البر ko menene albirr ya fi gaskatuwa a kansa, ko meye daga cikin ababen da sa'i shiga karkashin kalmar birr. Sai manzo Allah ya ce husnul khuluq, albirr husnul khuluq, kyakkyawar ɗabi'a ai ita ce albirr, aikin da'a. Duk wanda bai da kyan hali to bai da aikin da'a sosai kenan, ko bai mamaye bangalorin aikin da'a ba. Amma mutumin da yake da kyan hali to shine ya mamaye kaso mai yawa daga cikin bangalori na ayyukan da'a. Wal ismu, abinda ko ake nufi da sako ko zunubi, ma haka fi sadarka, abinda ya kai komo a cikin zuciyarka. Haka bi ma'ana taraddada, ya kai komo a cikin zuciyarka, zuciyarka ba ta nutsu da shi ba. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, kuma ka ƙi mutane su leko su gano shi. A nan sai manzo Allah ya ba da ma'auni, aikin da'a, aikin kirki, zaka ji zuciya ta yi me, ta nutsu da shi, ba wani kai komo da zuciya take ta yadda ya kamata ta yi. Kuma za ga mutum baya jin nauyin a ganshi yana yi, baya jin kunyar a ganshi yana yi, baya ganin dan an ganshi yana yi ya barwa baya abin fada, ya barwa magabta abin fada cewa ma ai an ganshi yana kaza. Yanzu duk wanda yake sallah ai baya jin cewa ai an ganshi yana sallah, duk wanda yake kaza na kirki baya jin cewa dan me. Amma kaga aikin sako kuwa ma'auninsa shine mai duk abin da ya kai komo a zuciya, zuciya ba ta nutsu da shi ba, ko da mutum gabbai na aikatawa amma zuciya ba ta yadda da abin ba ɗari bisa ɗari. Sannan ko mutum baya son jama'a su gane shi, yanzu duk wanda yake yankan aljihu ai baya son a gane shi, duk wanda yake sata ai baya son a gane shi. Amma da mai sayar da fiyawa wata, da mai kafinta, da mai waye tunda aiki da yake ba sabo bane ba, ai baya jin kunyar a gane shi. Amma wancan kuma baya son a gane shi. To anan gurin sai malamai suka ce mu ɗauki hadisin ta ɓangaren da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke magana da wanda ya faɗa wa hadisin. Wanda ake faɗa wannan magana shine An-Nawas ibn Sam'an, wanda sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kowane sahabi yana da falala ta kasancewarsa mummuni, yana da falala ta kasancewarsa sahabi, babban mutum ne. Wato kenan wannan awo da zami na cewa abin da ya kai komo a cikin zuciya shine mai sako, abinda kuma zuciya ta natsu da shi shine me da'a. To wannan ana magana ne dangane da zuciyar mummuni, mummunin ma adali. Amma wanda ba mummuni ba, dan abu yayi kai komo a cikin zuciyarsa baya nuna sabo ne, dan abu kuma ya natsu da shi a zuci ko baya nuna aikin da'a ne. Haka mummuni fasiki, dan abu yayi kai komo a cikin zuciyarsa baya nuna wannan abin ya zama sabo, sannan kuma dan abu ya natsu ya samu natsuwar zuci a cikinsa wannan baya nuna wannan abin ya zo mai baya nuna ya zama aikin da'a. Da akwai mutumin da yake dawar imani amma baya jin kunya da ganin yana tangiya, baya jin kunya da ganin yana tare da karuwa, ya rike hannunta ma suna tafiya, to sai ka ce wannan tunda zuciyarsa ta natsu da abin ya zama da'a. Tunda bai ki mutane su ganshi ba a wannan halin, abin ya zama da'a, ba za ka ce ya zama da'a ba. A ce ma'aunin shine daga zuciyarwa, mummuni kuma adali. Amma mummuni wanda ba mummuni ba kaga ba za mu yi awo da zuciyarsa ba, don zuciya ce matacciya, zuciyar kafiri zuciya ce matacciya ba mai rai ba. Sannan kuma mummunin da yake ba adali ba, fasiki fasiri, kaga shi ma ba za mu yi awo da zuciyarsa ba, don shi zuciyarsa duk da tana da rai amma ba ta da lafiya. Don zukata kala uku ne, zuciya wadda take rayayya kuma da mai koshin lafiya, daga nan sai zuciya wadda ta mutu mus, daga nan sai zuciya rayayya amma mara lafiya. Waɗannan suna zukata guda uku da Ibn al-Qayyim ya fara buɗe littafin shi da su, wato Izatatul Lafan min Mafaidi Shaytan, littafi ne mai kyau mutuka ƙwarai da gaske. Idan wannan kasan kuma duk ya ɗauko su cikin Al-Qur'ani a cikin suratul Hajj, da Ubangiji ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytan bi umniyatihi فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ كَذَا زُوجَةٌ مَرَضٌ لَّا فِيهَا وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَتَتَن زُوجَةٌ كَنَن دَن زُوجَةٌ دَ تَبُوشِي كَذَا مَتَتِيَا كَمَا زُوجَةٌ يَهُودِي كَنَن ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ كَنَن وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم نكيم الملك يوم الحظ وكرشي دين دتي فتقت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا كفن والكافه قلوبهم سيكي فتقت الاخبات وتكغا الاخبات شنو زوتيا غات رايهيا سنن كما غات دلافيا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وتزوجية تكوما جاء الله كنا قالت رأيي سننكم ميكوش الله فيها تودا نزول زكاة قدامكم تقاذا أنا متسيا زوجية بغامي أود إتبا وجن تنتجي زنبي كوساكو وجن تنتجي أيكن داء أكو أيكن دبان داء أبا هكا زوجية دباتة الله فيها إتما بذات نما من يأود إتبا أزام تلك زوجية رأيي سننكم ميمي ميلا فيها. To duk mutumin da yake sahibul qalbil hayy as-sahih, wanda yake zuciya wanda take rayayya sannan ko mai lafiya, to shine zaka ce da shi al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yatla alayhi an-nas. Ina ba da fahimta, dan shi zuciyarsa da ma za ta iya ma'auni, amma ba da rika ce masa al-ismu ma haka fi nafsika, ra'ai an yi barna da yawa kafiri kace masa al-ismu ma haka fi nafsika. Yanzu mutum ya dubi sharo ne ce masa al-ismu ma haka fi nafsika, ma'ana shi ayyahin da kace Isra'ilawa da yake, to wannan ya zama da'a, kaga wannan ba zai zama ma'auni ba. Fahimtar wannan zai taimaka kwarai wajen gane ma'anar hadisu. Manzo sallallahu alaihi wa sallama a nan dai mahallu shahid ɗin mu, an tambaye shi menene albirru, sai ce me husnul khuluq, wato wannan na nuna falala na kyakkyawar ɗabi'a, wanda shine gabar da take da alaka da babin da muke cikin babu husnul khuluq. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito shi. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum أحسنكم أخلاقا متفق عليه. أنكر بعض الناس لقى عبد الله بن عمرو بن العاص الله تكاد يدعى قلت سيدة ما هي تنسى يتي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا manzo Allah bai kasance mai alfasha ba a dabi'ance, sannan bai kasance mai alfasha ba ta hanyar koyo. Ba dabi'arsa bane yin alfasha, sannan ba mai kokarin ya koyi alfasha bane kuma a wurin wani. Ko da kana yi ka bi ta wajensa, shi hakan ba zai birge su ba sa bari ya kwaikwaye ka. Alfahish wanda abin ya zama masa mai dabi'a, almutafahish wanda yake kokarin mai ya koyi mummunar dabi'a. To manzo Allah ba ya da ɗaya daga cikin biyar. Wannan Abdullahi bin Amr bin al-As da yake ba da bayani zamansa da manzo Allah ya fahimci haka a tattare da manzo Allah, cewa ba ya da alfasha, a ɗabi'a ta ba mai hakan ba ne, sannan kuma ba mai koya ba ne ba ko ƙoƙarin takallufin ya ga ya yi alfasha. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu, kuma annabi ya kasance yana cewa, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan, na daga cikin mafiya, na daga cikin zababbunku mafiyanku kyawun hali. Zababbunku ko musulmai su ne waɗanda suka fi kyakkyawan hali, to su ne zababbu cikin bayin Allah. Allah samu cikin su. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa an Abi Darda radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, daga Abu Darda Allah ya kare da gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ya ce, ma min shay'in asqalu fi mizani al-'abd al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq wa inna Allah يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث حسن صحيح. أن هذا الحديث جاب الدرداء الذي قال الداء قريش. يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي, ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة با ونأبو ما في نوي أتكين سكيلن bawa mummuni a ranar tashin kiyama, min husnul khuluq, sama da kyakkyawan ɗabi'a. Wato abu mafi nauyi a cikin sikelin awo na bawa mummuni shi ne kyan hali, shi ya fi nauyi a cikin sikeli. A nan gurin ya kamata mu kalli abin sosai da sosai. Wato kyan hali kenan ya fi kalmar shahada nauyi? Eh, ya fi sallah nauyi? Ya fi zakka da azumi nauyi? Ya fi shika-shikan imani nauyi? To amma yadda za mu gane shi ne, da ya ce ma min shay'in asqalu fi mizanil abdil mu'min, tunda aka ce al'abdu kuma aka ce al-mu'min, kaga ya hada rukunan musulunci, ya hada rukunan mai imani. To duk wanda ya hada wannan, to babu wani abu bayan waɗannan da zai fi nauyaya masa tikeli kuma sama da mai kyakkyawar ɗabi'a, sama da kyan hali. Amma ba ana nufin mutum baya da imani kuma ya zo na kyakkyawar ɗabi'a ba. Ina ba za mu bayyana wannan kan a cikin arna za ka iya samun wani da kyakkyawar ɗabi'a. Yana da haƙuri, yana da tausayi, yana jinƙai. Ka duba ka ga da arna idan ana yunwa a ƙasa za su haɗa kuɗi su je su kai taimako, ana kwalara su kai allurai su yi menene da aka yi annobar abin nan tsunami disaster. Ka duba ka ga suka haɗa kuɗi suka je suka kai miliyoyi. Ka duba yunwar da ake maganan ana yi a waɗansu yankuna na Nijar da waɗansu yankuna na Mali. Ka duba haka yadda suka kawo taimako ko suke aiko da taimako, duk wani aikin kyawar ɗabi'a ce. To amma wannan zai nauye sikelinsu a ranar tashin kiyama? Da ɗaya wannan ba zai nauye sikelinsu ba, tunda ba ɗaya daga cikinsu da ya zama al-abdul mu'min. Shi kuma nauye sikelin ya shafuwa al-abdul mu'min. Fahimtar irin wannan hadisin yana da kyau. Dan rashin fahimtar hadisin wannan ba daidai ba, ire-irensu da yawa. Sai ka ji wani na cewa ai addini gaba ɗayansa mu'amala ne, na taɓa zan cewa addini mu'amala ne, wani ma sai jingina sai a matsayin hadisi maza Allah ce addinul mu'amala, wannan kuskure ne. Mu'amala ɓangare ne cikin ɓangarorin addini. Dai idan an ce mu'amala sai ka tambaye shi me mu'amala, ya yi bayanin me mu'amala miji. Addini ya gina ne akan waɗannan ɓangarori da malamai suke karkasawa don karantar da shi. Ɓangare na farko ɓangaren al-aqid, aqida kenan, wanda ya shafi shika-shikai na musulunci da imani gaba ɗaya. Ɓangare na biyu kuma ya shafi al-ibadat, wanda ya shafi sallah da azumi da zakka da haji da istighfari da wayi da sauransu. Ɓangare na uku shine ɓangaren mu'amalat, idan an ce mu'amala shine kamar aure, kasuwanci, saye da sayarwa, kwadago da aikata, duk abin da zai hada mutum biyu zuwa sama da biyu, wannan shine me mu'amala. daga nan bangare na hudu shine al-akhlaq ko husnul khuluq wanda muke da babi a kansa. To idan mutum yazo ce addini mu'amala ne, ma'ana ya dauki daya cikin hudun addini ya ce shine addini, kashi uku kuma ya watsar da su gefe. Abinda ya kamata a ce ai mu'amala tana cikin addini, amma lokacin da kace addini mu'amala ne kamar ka tattara addinin gaba daya baya cikin komai sai cikin me mu'amala, amma da mu'amala ta zama bangare ne cikin bangarori na addini. Wannan maganar ita ce daidai, amma ba wacce magana ta farko ba. Sannan tabi'u da halaye su ma bangare ne daga cikin bangarorin addini, amma ba su kadai suke zama addini ba. Duk yadda mutum ya kyautata dabi'a ya kyautata hali, in baya da asalin asalai shine imani, baya da aqida yau ai kaga dabi'ar kyakkyawar dabi'a ta bala ta tsina na masa komai ba ranar tashin kiyama. Duk abin da mutum yayi na alkhairi wanda ake ganin jin kai ne ga dan adam, tausayi ne ga dan adam, to wannan za a iya masa sakamako ne a nan gidan duniya, amma a lahira baya da komai, ma lahu bil akhirati min khalaq. Ran lahira ba su da wani rabo tunda mutum baya da imani. Sai ya ce wa inna allaha yubghidu al fahish al badhi, ubangiji yana kin mutum mai alfasha, sannan al badhi mai kazanta harshe. Kazanta harshe ba wai ta datti ba ko wani makamancin haka, kazanta harshe ta fuskar yawan ashariya, yawan zage-zage, yawan aikata sabo da ake yi da harshe. Allah na kin bawa mai wannan. Al fahish wanda yake aikata sabo na gaba kamar zina, kaga alfasha ce, kamar neman namiji, namiji ne namiji, wannan ma alfasha ce, alfahish din kenan. Amma albazi wanda yake da dattin harshe, ma'ana wanda yake da yin ayyukan sabo da ake yi da baka, kamar yi da mutane, kamar zagin mutane, kamar ashar, kamar haka, wannan shine albazi. To Allah baya san mai wannan, Allah baya san mai wannan. Inna Allah yubghidu al-fahisha al-badhi, rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Al-badhi huwa alladhi yatakallamu bil-fuhshi, malan ya fassara cewa abinda yake kira da al-badhi, ka iya cewa al-badhi, ka iya cewa kuma al-badhi'u, duk wanda ka faɗa a larabci yayi. Huwa alladhi yatakallamu bil-fuhshi, shine wanda yake magana mummunar magana, wa radi'il kalam, da kaskantacciyar magana mara daraja, wanda ba ta da wata kima a mizani na shari'a da mizani na daidaitaccen hankali. Duk magana da ba ta da kima a shari'ance, ba ta da kima a wurin masu daidaitaccen tunani, to wannan ta zama wato yasasshiyar magana, magana ta shirme wanda kawai mutum ke yi ba tare da ya hango mai za ta haifar masa ba. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala su'ila رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل أن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Wani hadisi an karbo daga Abu Hurairah, Allah shi kare da abare shi, yace an tambaye manzo Allah sai da mun ci tabbata gare shi da iyalan gidansa, an aksari ma yudkhilu an-nas al-janna, menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane cikin aljanna? Kana sai manzo Allah ce taqwallahi wa husnul khuluq, taqwa jin tsoron Allah wato da kuma kyakkyawan hali, wadannan ababai guda biyu suna daga cikin abin da ya fi shigar da mutane gidan aljanna. Taqwallahi wa husnul khuluq, kaga an gurin manzon Allah ya jumlace ne ababan, domin taqwallahi wato tsoron Ubangiji, kaga mutumin da ke shirka ai baya jin tsoron Ubangiji sai mai wankakken tauhidi, sannan mutumin da ke bid'a ai baya jin tsoron Ubangiji sai mai tsantsar mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka rabu zan ta kawar lahi dinnan yana da faɗin ma'ana. Husnul khuluq, kyakkyawar ɗabi'a. Kyakkyawar ɗabi'a tsakanin mutum da mutane. Kaga zai zama ta kawar lahi wannan fi ma bainahu wa bain Allah. Husnul khuluq kuma fi ma bainahu wa bain an-nas. A tsakaninsa da Allah yana jin tsoron Allah, yana kaffa-kaffa, baya son ya ga ya saɓa wa Ubangiji. Sannan a tsakaninsa da mutane so yake kyautata musu, so yake wato ainihin ya ga bai cuce su ba ko bai zalunce su ba. Wasu ila an aksari ma yudhilu an-nas an-nar an tambaye shi mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta shine me fa qala sai manzo Allah ce al-famu wal farji baki da farji shine mafi yawan abin da ke kai mutane gidan wutar jahannama baki malamai suka ce saboda a cikin sa harshe yake harshe kuma shi mutum ke yin magana da shi hadarin da ke da harshe yana da yawa shi yasa manzo Allah ya ce shine bilaku kulli shay mamallakin komai shi harshe wanda yake son ya tsira ya rike harshensa kuma ya faɗa cikin wannan hadisi yace man famata naja wanda ya shiru to ya tsira amma idan mutum ya yawai ka zance ba cikin abin da yake alkhairi ba to akwai yiwuwar halaka to saboda haka sai manzo Allah ya faɗi baki saboda a cikin sa harshe yake ana nufin harshe tunda da shi mutum ke yin giba yi da mutane da shi ne ko mutum ke yin annamimanci ya haɗa wani da wani husuma da faɗa kuma da harshe ne mutum ke zagin mutane ya ci mutuncinsu ya faɗi bakar magana da alkaba'i da sharri da ƙage da ƙazafi da sauran abubuwa duk da harshe ne to kaga ai yana da hadari laifukan da harshe ke yi suna da yawa shi yasa sai zanto yana daga cikin abin da ke kai mutum wuta daga nan sai farji wato ainihin shi ne aikata zina da mutane za su yi dan daga cikin sha'awa daga cikin sha'awa da tafi wahalar da dan adam ita ce sha'awa ta mace ba kowa ne ke iya jurewa ba in sha'awarsa ta mace ta taso masa a ce kawai ya takaita akan matarsa ta halal ko ya tsaya sai ya yi aure ba kowa ne ke iya wannan ba sai wanda yake da karfin imani ne zai gallabi wannan sha'awar ta zuciyarsa ya kuma abin nan kuma sai wanda yake da tunani da hangen nesa idan ya hango kamar da Ibn al-Qayyim ke yin bayani yace sabo kala-kala ne akwai sabo da zaka ga wata halayya ce ta mala'ika dan adam yake so ya dauka shine kamar ji da kai girman kai to yaba mala'iku suna da girman kai bane ba mala'iku a sama suke ko a ƙasa a sama suke to kai ma so kace ka kullun kana sama sauran suna me ƙasa wani mala'ika kake so ka zama kaga wannan ganganci ne kenan sannan akwai sako wanda yake shi kuma dabbanci ne tsabar dabbanci ne shine Ibn al-Qayyim ya buga misali yace kamar sha'awar mace yace yadda dabba dan dan akuya na son ya barbara ba ruwan shi cewa ina an yi biya sadaki ba biya ba da haka zai bi a garke ko uwarsa ko kanwarsa ko yarsa ko mawace ce to haka wani fadiri yake baya kiyayewa la ya tawarra sai ya ansa wannan bukatar da ta kiraye shi irin yadda wancan dan akuya a garke ke ansa wannan bukatar ko da hanyar bin ta zama daban-daban kila dan adam da yadda kai ka fadirci ba lalle ba ne ya nemi wata maharin min zawatul maharin wata muharramarsa amma dai Allah kalli baya tsawa ya ga cewa wannan matar ba mata ta bace ba ta fuskar aure to kaga wannan wato dan adam kamar ya sauko ne mataki na me na dabba akwai kuma sako wanda yake kamance sai ne da shedanu kamar mutumin da shi aikin sa ko kisa ko kona dukiyar mutane haka dai wani abu na cin mutunci ya yanki wannan da wuka ya kawo wancan hari da makami ya zalunci wannan ya warce abin da ke hannun wannan wannan ifritanci kenan ifritu minan nasu ne ba wai ifritu minal jinni ba wanda yake irin wannan ma'ana dai baga ganin da Ibn al-Qayyim yana da kyau kwarai da gaske a cikin littafin al-jawab al-kafi in dalibai ilimi za su koma zuwa gare su ina jin ya maimaita su ma cikin littafin al-fawaid wato sai da mutum zai ga yadda ayyukan saƙo suke da kamanceceniyarsu da waɗansu halittu da kuma yadda Allah ya rinka siffanta din masu irin wannan din da waɗansu halittu kamar dabba ko a ce ma wanda dabba ma ta fi shi ka kamar wanda yake neman namiji dan uwansa ai shi dabba ma ta fi shi dan dabba ta ci gaba daga wannan matsayin haka mace da zata nemi mace ai dabba ma ta fi ta dan tinkiya ba ta taba ganin a garke tinkiya ta bu tinkiya ba ko akuya ta bu akuya ba ma'ana ita yanzu matakin da take ciki ba ta kai na dabba ba dabba ta fi ta daraja dabba ta fi ta tunani da hangen nesa haka namijin da ke neman namiji matakin da yake ciki bai kai ma na dabba ba ba a maganan bil adama dabba kawai shi yasa manzo Allah ce faqtul fa'ila wal maf'ula bi a kashe wanda yi da wanda aka yi da shi ko sun taba yin aure ko ba su taba yin aure ba ko samari ne mutakar baligai ne ba a maganar sai sun taba yin aure ko ba su taba yin aure ba kamar yadda azna za a ga cewa ai ba su taba yin aure ba to gula da dare sun taba yin aure a jefe a alwadi ba wannan binciken kashewa kawai yake Allah tsare رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah tsara da mutunta tabbata gare shi yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, mafi cikar mummunai ta fuskar imani wanda yafi su kyawun dabi'a, wanda gashi da imani da kyawun dabi'a yafi mummunan da yake da imani baya da kyan dabi'a. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, mafiya alherin ku sune mafiya alheri wa matansu, duk wanda yafi ku kyautatawa matarsa to yafi ku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. To kaga wannan hadisin da nuna kenan mutum ya jure wajen gudanar da iyalinsa gurgudan yadda zai iya. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Rawahu Abu Daud. Daga umma na Aisha Allah ta kare da gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naji shi yana cewa innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi, lalle mu'mini zai iya riska ta hanyar kyawun dabi'arsa darajat as-sa'im al-qa'im, darajar mai azumi mai qiyamul layli. Ma'ana mu'minin da yake da imani kuma yake da kyakkyawan dabi'a saboda kyawun halinsa a iya ba shi daraja ta mai yawan azumi na nafila ko mai yawan qiyamul layli, tare da cewa shi bai yi azumin ba bai yi qiyamul layli ba amma nan kyakkyawar dabi'a, sai wannan kyakkyawar dabi'a ta kai shi wancan matsayi. Rawahu Abu Daud. Wa an Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Abu Umamah al-Bahili Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace ana za'imun bi baitin fi rabad al-janna liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasat al-janna liman taraka al-kadhiba wa in kana madihan wa bi baitin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu. Hadithun sahihun rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Daga Abu Umama al-Bahili Allah ya kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace ana za'imun bi baitin fi rabad al-janna, ni na bayar da tabbaci da gida da yake gefen aljanna. Wato kenan ba a san yawan musu da yawan taikiya, in ka bar musu ko da kana da gaskiya a cikin musu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tanadan maka gida a gefen aljanna. Albayt ana ana nufin al-qasr, ma kekin gida. Lafaz al-rabat yana nufin gefen aljanna. Wa bi baitin fi wasat aljanna, na kuma yi alkawali da bayar da tabbaci ga gida a tsakiyar aljanna. Liman taraka al-kadhiba wa in kana madihan, ga dukkan mutumin da ya bar ƙarya koda da wasa ne, koda ta hanyar kakaci ne, ka kawo wani labari a ce Allah haka nace kai ayi tsokanar kake yi, kaga irin wannan ƙaryar ba wai zunubi ne da ita ba, tsokana ce kake yi. To amma sai ka bar ta koda irin wannan ce ballanta da wannan tafi wannan girma. Ina fata an fahimta, ko ta hanyar kakaci ba a san mutum yayi ƙarya. Idan yayi din ba za a ce yana da zunubi daidai da wanda yayi ƙarya wanda aka saba yi haka tsakanin mutane ba. To amma kuma barinta shine yafi yinta, barinta na tabbatarwa da mutum gida a tsakiyar aljanna. Kun ga matsayin daban-daban ne, wanda ya bar musu gida a gefe, wanda kuma ya bar ƙarya gida a tsakiyar aljanna. Kaga wannan inda a ce a gida ne na duniya sai a ce to wannan su ne yan tsakiyar gari kenan, ko ba haka ba, yan cikin fadala waɗancan kuma suna gefe can haka. To amma kuma aljanna ai ko gefe mutum ya samu yanzu, idan wani ya samu garanti a nan cewa yana da gefe a gidan aljanna ai. Wa bi baitin fi a'la aljanna, wannan duk ana kaddara ana za'imun bi baitin, ni na bayar da garanti ga gida a mafi kololuwar aljanna. Liman hasuna khuluquhu, ga wanda halinsa yayi kyau, dabi'arsa ta yi kyau. Kaga a cikin su wanda ya fi matsayi kenan shine gaskiya. Wancan wanda ya bar musu gida a gefen aljanna, wannan wanda ya bar ƙarya gida a tsakiyar aljanna, wanda ya dabi'arsa ta yi kyau
a kololuwar aljanna benan sama kenan. An fahimta ku? Wannan hadisi ne sahihi, Abu Dawud ya rawaito shi. Az-Za'im yana nufin ad-Dhamin, wanda ya bada tabbaci, ya bada lamuni, na baka lamuni, na baka garanti. Az-Za'im a cikin Larabci kenan, wato shine al-Kafil, wanda ya baka tabbacin abu cewa kaza ne, wanda ya bada, wanda ya zama garanto naka, shine Az-Za'im ko al-Kafil. Manzo Allah ya bayar da tabbas ko garanti ga dukkan wanda suka yi waɗannan ababai. To amma a nan gurin shine liman tarakal mira'a wa in kana muhikkan, mutumin da ya bar musu. Asalin musu ya ƴan uwa ya kasu kashi biyu. Akwai musu don ƙoƙarin tabbatar da gaskiya da rushe ƙarya a fagen da'awa, a fagen yaɗa addinin musulunci. Wannan in ta kama ka yi sai ka yi shi, bai zama laifi ba. Tunda wannan Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan. Amma akwai musu a cikin harkar duniya, ka kawo labari ko da kana da gaskiya a ciki, wani ya ƙaryata labarin kai kuma ka ce sai ka tabbatar masa gaskiyarka, kuma wani abu ne na duniya, in ka tabbatar babu wani abu, in ba ka tabbatar ma babu wani abu. To a nan gurin shine manzo Allah yake nufi, amma ba musu ta fuskar addini ba, dan kar wani ya koro wannan wajen musu ta fuskar mai addini. To amma ko da shi musu na fuskar addini ba a ce ba a yi musu kawai aka yi shiru, sai aka ce wajadilhum, bai yi shiru ba sai ce mai billati hiya ahsan, da hanyar da take ita ce mafi kyau. Kaga mujadala ta hanya mafi kyau, na farko abinda kake son ka kare kana da hujjojin da za su kare shi, don ka iya yadda abu gaskiya ne kuma ka su kankance har a cikin zuciya. Amma in an ce kare shi ba ka da ilimin da za ka iya kare shi, to a nan baya da amfani ka yi musu, baya da amfani ka yi musu. Amma ka iya yadda da abu ɗari bisa ɗari kuma kana da dalilan da za su iya kare shi a shari'ance, wannan sai ka yi musu. Na ɗaya kenan. Na biyu, dalili na biyu da za ka hango bayan kai karan kanka ka hango cewa ka san abin, kana da dalilan da za su kare shi. Abu na gaba da za ka hango a karan kanka ɗin da ya kuma ya zanto cewa tsakaninka da Allah kana yi ne don tabbatar da gaskiya, ba kawai don in ji na kayar da wani ba. A tashi sakamakon musun shi ne na kayar da wani. Kayar da wani ba shi ne ba abin da ake nema a wajen musu. Wane ya gamsu da dalili na shi ne abin da ake nema. Wane ya bi gaskiya shi ne abin da ake nema. Ka iya kayar da mutum duk da haka ya kiyarda. A wurinka kai baka ci riba ba, dan kai ribarka shine ai mai ka kara wa gaskiya taron mabiyanta, ka kara adadin mabiya na gaskiya. To ya zanto niyyarka tsakaninka da Allah lokacin da kake jayayya da wane, wannan niyyar ita ce. So kake ya fahimci gaskiya ba wai kawai na kayar da shi ba, ba wai kawai na kure shi ba, ba wai na kunyitar da shi ba, a'a ya fahimci gaskiya. In shi Allah bai kaddara ya fahimta ba, masu sauraro su yi alƙalancin cewa na fi shi gaskiya. To wannan ya zanto ita ce niyyarka. To abu na uku da ya kamata ka kalla kuma bayan wannan shine sai kyautata lafazi, don musu yana buƙatar kyautata lafazi. Duk wani lafazi da za ka yi amfani da shi, ko na kaci mutuncinsa ko zaginsa ko atakin ɗin abin da ya shafi rayuwarsa shi karan kansa, ka ce shi wane ne, ko dogo ne shi, ko gajere ne shi, ko gidansu ba su da asali, ko talakawa ne, ko ƴan ƙauye ne, ko waye, duk ka kaucewa wannan. Ba a musu na addini, na ma ilimi, ko ba a addini ba. Abu su na ilimi ba a kawo maganan abin nan cewa gida asali dan wane ne, ba dan wane bane ba, wannan duk shirme ne. Idan ka mutuna wannan jahili ne bai san abin da yake ba, amma wanda yake waye ya san abin da yake, baya daukan wannan. Ko masu saurare za su yi alƙalanci su ma wannan ba sa dake ne. Yanzu duk mun ji dan kauye ne fadi abin da ya fada ƙarya ne ko gaskiya ne, za su zo su ji da ƙarshe abin da me ya ƙarshe, dan ya zama dan kauye sai zancen sa ya zama ba daidai ba, dan ya zama dan birni sai zancen sa ya zama kuma daidai. Ina ba ta fahimta. Kaga a nan gurin sai ka tsaya ka ga cewa babban abin da kake so kar ka damu da attacking din mutum ta fuskar personality din shi, a kokarin da kake rushe barnar da ya dasa ko yake kira zuwa gare ta, ita kake rushewa, ba shi karan kansa ba, shi bai isa komai ba, yau da shi gobe babu shi, amma barnar ita ce matsala, ita ake son a kawar. Ina fatan mutane sun fahimci wannan. To idan ka hango wannan yana da matukar muhimmanci sosai da sosai, wato tsakaninka da Allah dan Allah kake yi, sannan kana da dalilan da za ka kare wannan abin da kake karewa, kana da dalilai da za ka gamsar, sannan kuma ka kyautata lafazi, to wannan ya zama jadilhum billati ya ahsan. Sannan shi kuma wancan din, shin akwai sa ran in nayi musu da shi in ya fahimci gaskiya zai bi? Shin akwai sa ran ko da shi bai fahimci gaskiya ya bi ba, masu sauraron mu hakan zai tasiri wajen su gane gaskiya su bi? In akwai wannan shi kenan. Amma in ka gano yayi rinjaye cikin zaton ka cewa wani kawai abinda yake so a yi ta jidali to karka bata lokaci a kansa, dan za ku yi mujadala ne labin latihi a hasan, amma ana sa ran wane ya fahimta, ko in shi ba zai fahimta ba mabiyansa kila in sun ji za su fahimta sai ku yi, dan ana sa ran mabiyansa su fahimta. To yawanci ahlus sunna na farko haka suke yi wajen musu, amma in suka gano cewa kai kawai so kake a bata lokaci, kai kawai so kake a ji duriyarka, da akwai wanda zai zo ya nemi ku yi muqabala da shi, ba dan komai ba, shi ba a san shi ba, kai an san ka, to kai sai ka sa a san shi. Shi kadai inda zai shekara yana magana, ya shekara uku yana magana, ba ruwan kowa da shi, dan ba kowa bane ba shi a cikin al'umma, ba su san shi ba. To amma idan yayi musu da kai, saboda kai ka shahara cikin al'umma, ko jama'a suna kimanta ka, sai a saurare shi albarkacinka. Watakila albarkacinka za sai ka dangare ya sha ruwan kasko. To wannan abin kenan, idan ka gano haka, kai kuma sai ka haramta masa wannan falalar. Yayi ta zagin ka, kai baka maradi a kansa kwata-kwata. Duk inda ya je sai ya kira sunan ka, ya zage ka, so yake kai ma wata rana kai masa falala ka kira sunan shi, da ya san zai biya kuɗi ka kira sunan shi, ka ce wani na unguwa kaza din nan, jama'a ba ku san shi ba, ai mutumin banza ne, ba na ka tallata shi. To sai ka kyale shi a haka, yayi ya kare a can inda yake, ka hana shi wannan falalar, ka hana shi wannan karamci. Amma idan ka zo cikin karatu, duk lokacin da ka yi raddi akan aƙidarsa, shi ya sani kuma yana jin haushi a jika, amma kai masa tsira, dan baka ambaci sunan shi ba, ballantana yawwa ina gane shi kawai ya tafi sunan. To duk wannan sai mutum ya lura da wannan, akwai irin wannan yan barababiyar, sai mutum ya lura da su dan ya Allah nuna mana gaskiya, ba mu yi komenta. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah uhasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawm al-qiyamah ath-tharthuruna wal mutashaddiquna wal mutafahiqun qalu ya rasulullah qad alimna ath-tharthuruna wal mutashaddiqun famal mutafahiqun qala al mutakabbirun rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun. An karɓo hadisi daga Jabir ɗan Abdullahi, Allah shi kare yadda a gare shi, ya ce manzo Allah ce inna min ahabbikum ilayya, na daga cikin mafiya ƙaunatuwarku a wurina, wa aqrabukum minni majlisan yawmul qiyama, na daga cikin mafiya kusancinku mazauni a wurina ranar tashin kiyama, uhasinukum akhlaqan mafiyan ku kyawawan ɗabi'a, wanda suka fi ku kyawawan ɗabi'a su na fi so a cikinku, sannan su suka fi kowa dab da matsayi nawa ranar tashin kiyama. Da manzon Allah ce dab da matsayinsa, laysa bid-darura ya zanto cewa tsakaninka da shi din kamar ga gida ko ga katanga a cikin aljanna, a'a ba wanda yake nufi ba. Yanzu misali ai al-qurb da al-bu'd, a iya cewa shay'un nisbi, abinda yake nufi da shay'un nisbi wato abu ne da wata kusanta ko wata kusa, kawai haka zaka iya cewa. Yanzu misali a matsayinka na mazaunin Kano, da wanda yake Kaduna, da wanda yake Ilorin, wanda yafi kusanci da kai, amma kuma mutumin Kaduna zai iya zama makwabcinka? Kai ba makwabci bane ba, dan tsakaninka da shi kilomita 200 da wani abu, amma idan an kwatanta shi da mazaunin Ilorin, wannan yafi kusanci. Ƙarin gaba, a matsayinka na mazaunin Kano, tsakanin mazaunin Ilorin da mazaunin Lagos, wa yafi wani kusa da kai? Lokacin da mazaunin Ilorin ya je, aka ce ka san wane, ya ce eh mazaunin Lagos, ka san shi, ya ce amma fa ni na fi shi kusa da shi, saboda ni a Ilorin yake, shi yana Lagos. Mutane za su kusa tafi ko za su kusa tafi ba? Idan aka zo na magana, sai a ɗauka cewa wannan kusancin kilan dab da dab, katanga da katanga, jiha da jiha, karamar hukuma da karamar hukuma, amma wannan shi ne abin da ake kira, wato ko abin da zan iya fassara shi kila da Hausan, shi ne abin da na ce wata kusanta fi wata kusan, wato da manzo Allah ya ce mafiya kusanci da ni, baya nufin cewa wato dab da dab suke da shi ga gida ga gida, tunda ai annabawa da sauran mursalai za su fi kowa kusanci da wa manzo Allah ta fuskar matsayi, sannan idan an zo cikin mabiya, kuma an zo cikin mabiya masu kaza masu kaza masu kaza, kaga duk wanda yake Kaduna ya fi kusanci da kai sama da wanda yake Ilorin, wanda yake Ilorin ya fi kusanci da kai sama da wanda yake Ibadan, wanda yake Ibadan ya fi kusanci da kai sama da wanda yake Lagos a matsayinka na mazaunin Kano, amma baya nufin dab da dab shi kusanci. Kawai so nake dai ku fahimci, ba wai kusanci ba ne na dab da dab. wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawm al-qiyamah, mafiya zama abin kinku a wurina, mafiya nisan ku da ni ranan tashin kiyama, as-sarsaruna, masu yawan surutu, al-mutashaddiquna, masu cika bakin su da magana ta yadda sai an rinka jin su daga nesa. Suna fassara cewa al-mutashaddiq shine wanda idan ya zo majalisi ko kai ka faɗi labari, shi sai ya maimaita labarin da salon da za a fi sauraron ka sama da shi. To kace ai kai baka fahimci ai ga yadda abin yake, kuma kai din ba nakan ba an ji, amma shi sai ya yi wani takadimi da ta'khiri da sharhi da ƙarin bayani, saboda shi baya son wani ya kwace majalisi idan an shi yake so ya kwace dandalin hira. To kaga wannan shine at-tashadduq. Ya ta'azzarba umma gana haka. Wal mutafahiquna, da kuma al mutafahiqun, qalu, sai sahabbai suka ce ya rasulullah kada alimna sarsarun, mun san su wanne ne sarsaruna, wal mutashaddiqun, mun san su wanne al mutashaddiqun, fa mal mutafahiqun, amma su waye goma mutafahiqun? Qala, sai manzo Allah ce al mutakabbirun, masu girman kai. Malamai dai suka ce da as-sarsaratu da at-tashadduq da at-tafayhuq dukkanin su yawan zance ne, sai dai wani ya fi wani. As-sarsara mai yawan surutu, ko ana gaskata shi ko ba'a gaskata shi, shi ne baya iya yin sai ya surutu ga aka goye shi, wannan ya zama masa kaza ya yi ta yi ko an yadda ko ba yadda ba dai zai yi. To wannan shi ne as-sarsaru na kenan. Idan guda ɗaya ne as-sarsar, al-mutashaddiqun, at-tashadduq shi ne mai kakale cikin magana, mai kakale cikin magana, wato so yake shi maganar sa a ɗauka ta fita kowa hikima, ta fita kowa basira, sai ya kakalo abin da ba shi kowa ya saba faɗa ba. Yana yin wannan da nufin jan hankalin masu saurare a saurari kowa sama da shi, idan an zo dandalin hira ko majalisi ko yin an je mitin ko wani abu da duk zai haɗa mutane da yawa. To wannan shi ne at-tashadduq, shi ma haramun ne, saboda kasancewarsa abu ne da ɗan adam ke yi don ya fifita kanshi akan wani. Daga nan sai at-tafayhuq, at-tafayhuq yawan zance ne amma tare da nuna izza a cikin zancen. Mu ne muka yi kaza, yo ai ba dan mun yi haka dai, zaka ji daga yadda sautin mutum yake da yanayin jumlolin da yake amfani da su ko kalmomin, zaka lura wannan mai ji da kanshi ne. To wannan shine at-tafayhuq, shi yasa manzo Allah fassara shi da girman kai, da su sahabbai suka kasa fahimta sai fassara shi da girman kai. Malai sai as-sarsaru huwa kathirul kalami takallufan, wanda yake yawan surutu ya kallafawa kansa sai yayi magana dole, da bukata ba bukata sai yayi magana. Wal mutashaddiqu, amma al mutashaddiq cikin mutane, al mutatawilu ala an-nas bi kalamihi, wanda yake kokarin nuna mutane yafi su da zancansa. Wa yatakallamu bi mal'i fihi, yana kokarin yin magana da cikin bakinsa gaba daya, tafasuhan wa ta'ziman li kalamihi, dan koda maganarsa da girman maganarsa ya nuna ta fita kowa. Wal mutafahiqu, al mutafahiqu kuma asluhu min al fahqi, asalinsa daga al fahq ne a cikin larabci, wa huwa al imtila, shine idan abu ya cika tab ya batse, wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalam, shine wanda yake cika bakin sa da surutu, wa yatawassa'u fihi, ya yalwata zance da yawa, wa yughribu bihi, har ma da kawo bakin wadansu ababai da ba a saba ji ba, dan dai ya fice akan sauran takabburan dan girman kai, wartifa'an da kokarin daukakuwa akan saura, wa izharan lil fadilati ala ghairihi, dan yin nuna falalarsa ta fita wanda ba shi ba. Ina ba ta fahimta? To kun ga dukkan waɗannan wato sun ci karo da kyan hali kenan. Mai kyan hali kamata ya zama baya surutu da yawa, yana yin magana ne cikin abin da yake mai amfani, abin da baya da amfani ba lalle bane ba sai kai. Sannan mai kyan hali baya neman yayi magana, ba a nemi yayi ba, sai fa in ya ga munkari ne sai ya inkarin munkarin da kalmomin da ya isa. Ina fata an fahimta. Sannan mai kyan hali baya ta maimaita yi ta maimaita, ka sa kwanta zance ɗaya zai sai ta maimaita yi har ma kowa ma yi. To in ba fagen ilimi ba, manzon Allah baya maimaita zance. Fagen ilimi wani lokacin yakan maimaita abu so ɗaya, wani lokacin ya faɗa abu so ɗaya, wani lokacin so biyu, wani lokacin so uku, har a ji a haddace cewa eh ga abin da yake nufi. Maimaita da manzon Allah ke hikimar shi ne dan aimi a ji a haddace. To da haka dai waɗannan yana daga cikin ababai da ya kamata mutum ya lura da su. Warawa Tirmidhi an Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu rahimahullah fi tafsir husn al-khuluq an tambayi wato imamu tirmidhi ya rawaito magana daga abdullah ibn mubarak dangane da menene husn al-khuluq sai yace huwa talaqatul wajhi wa badl al-ma'ruf wa kafful adha idan kana son ka san menene kyakkyawan dabi'a wadannan ababan kenan talaqatul wajhi sakin fuska karka zanto mai murtike fuska sannan kuma badl al-ma'ruf bayar da kyauta al-ma'ruf da shine duk abin da jama'a za su amfana da shi ta iyawa kudi kake bayarwa ta iyawa ilimi kake bayarwa ta iyawa alfarma kake bayarwa bayar da alfarma wato ka wuce gaba aiwa wani kaza wani yazo yana son a dauke shi makaranta kuma ya cika kaidojin da ya kamata a dauke shi mutun ne na gare amma ba wanda zai wuce masa ka je ka sa baki a dauke shi wani yazo yana neman aiki kuma ya cika kaidojin da ake bukata wajen daukan aikin amilin mutun ne na gari ne ka je ka sa baki dan a dauke shi ko da baka taba gane shi ba kai masa alfarma dan manzo Allah ya ce isfa'u tuqjaru ku yi wa mutane alfarma sai a ba ku lada anan gurin ba alfarma a yaren mu na Najeriya ba alfarma a yaren shari'a alfarma a yaren mu na Najeriya da muka saba mutum bai cancanta ba amma sai ya zo ya ce ka wuce masa gaba kuma ka san bai cancanta ba kila dan kanin matarka ne ko wan matarka ne ko wani abu makamancin haka ko wata maslaha ta duniya to wannan ba alfarma bace ba ta gani mutum bai ga bai cancanta ba sai a ce aje dai a makala shi ko a ina ne don da ka san ce a makala shi ma'ana shi ba zai iya makaluwa ba da kansa sai an makala shi kenan ma'ana ba ya cancanta kenan to wannan cutar al'umma ce ka dauki aiki ka danka a hannun mutum bayan ka san bai cancanta ba qualification din shi bai kai ba experience din sa bai kai ba cancantar sa ma ta aikin babu ita amma saboda wani dalili ko na siyasa ko na kusanci ko na dangantaka sai a dauki mutum a sashi wannan ba alfarma bace wannan shirme ne wannan cin amana jama'a ne abin da yake nufin alfarma ya cancanta amma kuma wanda suke daukan aikin ba su san cancantar sa ba kila ba su san tarihin sa ba kai ka sani ko ka san halayyar sa ko ka ga cancantar sa sai ka je kai bayani saboda kai a iya sauraron ka amma shi ba za a saurare shi ba ko mutum na neman aure shi ba san shi ba amma kai an san ka in ka sa baki za a bashi kai kuma ka san mutumin kirki ne zai iya rikewa bisa ga amana to sai ka je ka sa baki wato ina ta kawo waɗannan sharuɗa kai karka wani kawai zo sai ka je ka sa baki kuma shi baka san shi ba kaga lokacin da kaje kana cewa ai mutumin kirki ne ai muna salloli guda biyar da shi ayi ne da sauransu duk waɗannan ababai ne kun yi sallah guda biyar ayi ne daban da cewa zai rike mata ko ba zai rike mata ba daban da cewa zai rike dukiya yan an bashi amana ko ba zai rike dukiya ba sallah ayi ne kwarai da gaske zai iya kuma kire kuma zai iya gudu da kuɗin idan an bashi ya hada rike guda biyar ga halittar sallar jami'i ga gudu da kuɗin mutane ba mu ta'aruf dai tsakanin juna ko ba haka ba amma idan ka jarraba mutum ka san halinsa na gari to sai ka wuce to duk wannan daga cikin ɗabi'a na gari shine bazrul ma'ruf ko ba mutum kuɗi ko ba mutum ilimi ko ba mutum mai alfarma kai magana ai masa ka wuce gaba ai masa abu kaza wannan yana da kyau a cikin rayuwa sosai sosai sannan kafful adha kamewa daga cutar mutane karka cutar da mutane da harshen ka karka cutar da su da jikinka shine kafful adha to kaga wannan ya tantance maka menene husnul khuluq gaba ɗaya wannan magana ta Abdullahi ibn al-Mubarak wadansu malaman suka ce husnul khuluq ya kasu kashi biyu akwai husnul khuluq tsakaninka da Allah akwai husnul khuluq tsakaninka da mutane tsakaninka da Allah shine yadda da hukuncin Allah tsakaninka da mutane shine wannan abin da aka faɗa talaqatul wajhi badlul ma'ruf wa kafful adha wadansu sai canja lafazin sai su ce kafful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi din dai magana ɗaya ce kafful adha rashin cutar da mutane badlun nada kyautatawa mutane ko ta hanyar ilimin ka ko dukiyar ka ko alfarmar ka kamar yadda na faɗa sannan kuma talaqatul wajhi sakin fuska amma mu'amala mai kyau tsakaninka da ubangijinka shine ar-ridha bi hukumihi shar'an wa qadaran yadda da hukuncin sa a shari'ance da kuma a kaddare hukuncin sa na shari'a ya wajabta sallah ya wajabta zakka ya wajabta kaza sai ka yadda da abin da ya wajabta ka yadda da abin da ya haramta abin da ya wajabta ka je ka yi kana mai jin sauke wajibi nake abin da ya haramta ka ne santa kana mai itikadin haramcin sa ka kada da hukuncin sa na shari'a sai kuma yadda da hukuncin sa na kaddara yadda da hukuncin sa na kaddara yayi ka baki kai ko so kake ka samu ka zama farar fata sai ka yadda da yayi ka baki din yayi ka gajere kai ko so kake ina ma kai dogo ne yayi ka dogo kai kuma kana son ina ma kai gajere ne yayi ka baka da karan hanci kai kuma kana son ka zo mai karan hanci to yadda da yadda ya kaddaro ka yadda ya tsaro maka ko yayi ka talaka ko sana'ar ka ko aikin ka ko gidan da ka fito ko garin da ka fito sai ka yadda da wannan kaga ka yadda da hukuncin sa na shari'a ka yadda da hukuncin sa na me na kaddara in yadda da hukuncin sa na shari'a munana mu'amala ne tsakaninka da mahaliccinka kin yadda da hukuncin sa na kaddara fa ko munin da dalilin da bai da tsakaninka da mahaliccinka to amma a cikin wanne ya fi muni wanne ne ya fi muni mutum ya kiyarda da hukuncin Allah ta fuskar kaddara ko ya kiyarda da hukuncin Allah ta fuskar shari'a hakikanin gaskiya kowanne yana da muni don mutumin da ya kiyarda da hukuncin Allah ta fuskar kaddara an yi shi talaka fushi bai yadda ba ya ganka da kuɗi yana jan haushinka yana ganin ina ma canji Allah ya yi shi ne yake da kuɗin kai na talaka an yi ka da sarauta yana jan haushi ka samu mukami yana jan haushi ka samu matsaya duna dina jan haushin me yasa ka samu wannan shi fa da kake ya yi kiyaye tuno Allah ne ya yi wannan hukuncin ta fuskar kaddara da kamata ya yi sallama ya Ubangiji na yarda da inda ka ajiye ni ya Ubangiji akwai hikima wajen ajiye ni akan wannan matsayi shikenan ya sallama bai wa wanda ya fi shi ba hasada sannan shi bai raina wanda yake cikin ba amma ka ga mutum ya kiyarda da inda ya fito idan tambaye sunan mahaifinka sai ya boye sunan garinku sai ya boye dan yana ganin kila ya fito ne daga family da basu shahara ba ya fito ne daga gari da suke da kalle su arene ko yana ganin wurin kauye ne wani ma sai ya canja ya faɗi garin da ba shi ne nasu ba ya faɗi uban da ba shi ne nashi ba ya faɗi family din da ba su ne nashi ba don wannan rashin yarda da Allah ne ta hukuncin me kaddara a haka yin kaddaro ya za ka yi don haka dai wato fahimtar wannan yana da matukar kyau dole mai yadda da Allah ta hukuncinsa na kaddara mai yadda da shi ta hukuncinsa na shari'a subhanahu wa ta'ala to ku yi haƙuri ni ban san kominti na muka ba wani agogo na sawo ina sauri a shi a tsaye yake cik ni na ga mun fara da minti goma kuma har yanzu dai na ga mun an daɗe ana sai in duba a ga da minti goma sai na farka cewa a shi a tsaye yake don haka ban san kominti na muka ba wanda kuma lissafi nake galibi awa ɗaya muke yi lokaci to sai mu dakata haka gaskiya ban da agogo ban sani ya tsaya wannan nan da nasa ina gaggawa a shi a tsaye yake to sai mu dakata haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah to bambanci da yake tsakanin girman kai da mutane ke yi da wanda Iblis ya yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ina ji in ka zo karatutukan da suka wuce ma da ba za ka yi wannan tambayar ba tunda na yi maganar rabe-raben girman kai muka ce ya kasu gida nawa muka ce girman kai dangane da wanda ake wa girman kai din ya kasu gida wanda ya yi wa Allah girman kai wannan ya zama mai kafirci amma wanda ya yi wa sauran mutane yan uwansa girman kai ba Allah ya girman kai ba wannan ya zama mai sabo kabira daga cikin kabayar ina jin baka halarci darasin baya ba ko kuma ka halarta baka fahimta ba amma dai na yi bayanin wannan rabe-raben a baya tare da misalai da kuma ayoyi wannan ya ce jiya a wurin karatu ka ce a yi addu'a mutane na yi bid'a ne wato kamar a ce ku karanto kaza ku karanto kaza shi malami ne akan sa shi ya buɗe taro da addu'a ko kuma a ce a tashi da addu'a a makaranta idan an zo assembly ko meeting to wannan ai ba sai ka ce mutane su karanta kaza ba ka iya daga hannu kai addu'a suna cewa amin baka yi laifi ba sannan in zance ne za a buɗe wani zance ko wani meeting mafi alherin da ya kamata a buɗe shi shine khutbatul haja inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe idan ka karanta wannan sai ka ce shikenan Allah ya sa ayi taro lafiya a gama lafiya shikenan ka buɗe taro da addu'a me yasa baka ansawa almajiranka sallama ko kai hannu da su a wani lokaci to kaga a wani lokaci kila ban ji bane ba amma dai in na ji sallama ne ka ansa in ban ji ba kuma kai ma bai kamata ka zarge ni ba kila ka yi kaɗan ni ko ban ji ba hannu kuwa wannan da gangan ne wani lokaci ba na yin hannu da mutane wani lokaci ina yi wani lokaci ba na yi idan ka bewa mutane sai kun yi hannu musamman an tashi daga karatu to ba za ka je gida ba sannan kuma mutane za su riƙa wani ɗan tabarruki da kai to ya kamata mutum ya kaucewa waɗannan ababen saboda yawanci mabiya su suke kai malami su baro Allah ya sani wannan fitinar ita nake so in kauce mata iyakacin yi na duk ranar da aka tashi daga karatu idan na taho na dumfari motata da waya in tsaya wani lokacin nakan tsaya wani lokacin ba na tsaya musamman dai kamar ko a gadon kai ko a Beirut Road ba na tsayawa anan ne wani lokacin in tsaya wani lokacin in ke tsayawa amma dai wannan shine wato sai wani ya ga cewa dole sai ya gaisa da kai wancan ma sai ya gaisa da kai wancan ma sai ya taba ka kaga wannan bai kamata ba ina ganin soyayya din nan ta soci ita ce take da muhimmanci lokacin da mutum ya zo ta dab da kai ko ka gaisa to shikenan. Sannan wani bai iya ya gane cewa kana da uzuri ko kuma ba shi kadai kuke magana ba kila ko nan da yake sai saurare ka ko kuma kana da zarafin ka gida zaka. So yake bayan kun gaisa haka sai ya rike hannunka cik lafiya talau yaya yara yaya gida yaya karatu yaya jama'a duk waɗannan abubuwan da kike tambaya kai mai shafi kansu. Kana lafiya ina lafiya shikenan ba shikenan ba amma irin gaisuwan nan wanda aka saba a Hausa yaya kaji yaya gida an kwana an tashi wani a kai abubuwa a yi tun safo su tunda ya haddace su soki sai sun kare to kuma kaga wannan sai a daɗe ana yi. Amma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa lafiya lafiya talo kaga wannan cikin sauki assalamu alaikum sannan idan an yi yawa shikenan duk wanda ya sallama daga nesawa assalamu alaikum wa alaikum assalam shikenan. Amma idan ka ce sai ka gaisa da kowa da wanda yanzu anan gure idan aka ce idan tashi da karatu suna ya hannu da kowa karfe nawa zan je gida tsakanin ku da Allah kuma karfe nawa za ku je ko wahala cikin wannan. Saboda haka dai Allah ya sani a cikin zuciyata in ka ga na ki gaisawa da mutane to ba wai da wata manufa ce na in kaskantar da mutum ko na fi karfin in gaisa da mutum ba. A'a ina so in kaucewa wata fitina da za ta iya tasowa wato mutane su dora mutum su kai shi irin da kuma in sun dora shi din su tafi su bar shi a wajen. In kuma zai fado ko ba babu hannun da za a tare shi ya fado a kai ya fado a ƙasa wannan shi ne abin da yake mai muhimmanci da ya kamata malami ya kauce masa. Sallama kuwa matukar naji sallama zan ce wa alaikum salam matukar naji in ban ji ba kuma kai ma sai ka yi hakuri. Waɗannan dai su ne tambayoyin da nake ganin suna da muhimmanci a kai. Wani ya yi tambayar annabi na iya hannu ya yi hannu da kafiri. A hannu da kafiri ba ce maka haramun bane ba don ka yi hannu da shi ya miƙo maka hannu ka miƙa masa ba haramun bane ba cikin musulunci. Na'am.
Malamin mutum ne Allah ya maka nasara da kuma da yarda sai bari ɗaya aƙalla guda ashirin kuma su amfani da na aƙalla sha biyar irin ɗin ba ni ba ba ne wani ƙanana ne ba su da yayin da za su yi domin wa su da kafin kansu. Wannan bai bar musu wani abu na buƙatuwa wani ɗan da ɗan za a ci gaba da yin amfani da shi har zuwa da mutum ya fi ba. Saboda haka sai ake magana cewa to me abin da ya kamata a yi ji waɗannan akwai abu da ya mutu guda ɗaya da yin an fiye shi a iya mutu a yi jari na wannan za a kafa abin da ya wata abin suna ce har kafin Allah ya fi Isra'ila. To sai ake tunanin idan aka ɗauko wannan farko shin ba za a rabu da rukunin da shi ne a cikin mutum cewa a raba musu don samun su wa'azi na wasu kuma kace a bari a biya musu domin su samu ana da kanda ta dinga cin abinci domin kace a raba shi to aka rage abin bayan da za a abin ya kai matakin da za a ce kowa ya ci har zuwa lokacin da za su girma kowa su yi shi to shi ne ake neman mafita.
Mafita lokacin da mutum Allah ya masa rasuwa to ba a san a yi jinkiri wajen raba gadansa. Abinda ke sa a yi jinkiri dalilai ne sanannu a shari'a ko dai ya zanto cikin matan da ya bari akwai mai juna biyu to za a jira har ta haihu ko ya zanto cewa yana bin basu suka da ba a gama tantance su ba ko shi ana bin shi basu sukan da ba a gama tantance su ba wato ana tunowa a biya wannan shi ma a tuno yana da kuɗi a wurin wannan a karɓo sun haɗa kuɗi shi da wani sun yi kaza a je a jira a karɓo ya sai hannun jari a wani kamfani a je a cikin a fito a sa'a kasuwar hannun jari a sayar waɗannan ababai dai waɗanda za a gama tantancewa da zarar an gama tantance mai ya bari to wajibi ne a raba gado cikin hanzari saboda yin jinkiri na haifar da wata matsala sai wani gadon ya shiga cikin wani gado. Amma matsalar a ce abin da ya bari kila kadara ce gona ce kuma yaransa ƴan ƙanana ne har waɗansu suna ba da shawaran a raba gadon waɗansu suna ganin kar a raba sai dai a sayar da wannan kadara ɗin a yi musu jari a gudanar da su wannan kuskure ne. Mukan yi irin waɗannan tambayoyi ne don ba mu san mu ɗauki nauyi ko mas'uliya. Idan fa ɗan uwanmu ya mutu ya bar ƴaƴa to ƴaƴan nan ga ka'ida ta musulunci akan bayar da su ne zuwa ga mafi kusanci daga cikin al'asaba ba yana da yeye ba yana da ƙanne ba yana da uba ba ko yana da ƙannen uba ko yana da yayyen uba ko yana da ƴaƴan ƙannen uba ko yana da ƴaƴan yayyen uba gwargwadon kusancin ka gwargwadon nauyin kula da ɗansa akan ka musulunci. To amma kowa yana son ya cirewa kansa wannan nauyin sai a riga ganin a sayar musu kaza a juya musu ma'ana ba wanda zai iya musu sadaka ba wanda zai iya kyautata musu. A tsarin zamantakewa ba za mu iya rike su ba, a tsarin ƴan uwantaka kuma ba za mu iya rike su ba. Saboda mun shiga rayuwa ta kowa yana yin nafsi-nafsi. Ba ka jin cewa da wanka da kaninka da dan wanka da dan kaninka suna da wani haƙƙi a kanka lokacin da shi wan baya nan ko kanin baya nan. Ba ka jin cewa ƴan uwanka da kuke uba ɗaya ba ɗaki ɗaya ba suna da haƙƙi a kanka bayan rasuwar mahaifi. Wannan shi ya kawo wannan jahiltar wannan matsala a cikin addini. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibda bi nafsika summa bi wanta ul summa adnaka fa adnaka, mafi kusanci sannan mai bi masa sannan mai bi masa, gurgudan kusancin mutum da kai gurgudan yadda nauyinsa ke ratayewa a wuyanka, nan ka kyautata mashi har ya zama mutum, abinci sutura magani makaranta. Wannan shine mafi muhimmanci. Kuma idan mutane za su yi wannan akwai falala na kyautata wa maraya, amma a tsaya ana cewa a sayar a tattala musu kuɗi a yi kasuwanci da kuɗin, wace idan an sayar kuɗin za su girma? Ai ba wannan tabbacin. Saboda haka wajibi ne a raba musu gadansu. Sannan kuma su kuma kowane yaro a ga yanzu karkashin wilayar wa za a sa shi, wato karkashin jagorancin wa, tunda da dole a bayar da shi ga wanda zai rike shi cikin dangi waɗanda suke makusanta. Saboda haka wannan dukiya dai dole a sai za a yi kasafin ta a gado, kaza na wani ne, kaza na wani ne, kaza na wani ne. Wa alaikum salam. Wannan ba hadisi ne ingantacce ba, ba hadisi ba ne ba, hadisi sahihi wanda Muslim ya ruwaito, wanda mazalla ke cewa duk wanda ya masa lati dai Allah zai masa goma, a nan hadisin ya tsaya. Amma za ka ji waɗansu suna ƙara cewa kuma annabi ya ce wanda ya masa goma Allah zai masa ɗari, wanda ya masa ɗari Allah zai masa dubu, wanda ya wa annabi salati dubu kuma ka faɗa da ka faɗa za su ga shi aljanna shi da annabi. Wannan ba gaskiya ba ne ba, ba gaskiya ba ne ba. Wa alaikum salam. To wannan da Malam Abubakar gumi ya kawo shi ke ya zama hujja cikin addini. Malam karka damu, kai kana wayewa kana zuwa karatu, ka dena yadda wannan da ba zuwa karatu da kawo ma rubu. Ko ba haka ba, dan mutum ya shiga fitar da yayin da shi ke zai zama malami. Abin da muke magana a kai cewa faɗin bala'a na nuna ala zalika min ash-shahidin a ƙarshen surah 15 hadisin da yake nuna shi da'ifi ne. Wannan magana har gobe hajji bi akan ta muke, har zuwa lokacin da wani zai kawo mana yadda hadisin ya zama sahihi. Hadisin ne da'ifi ba da asali. Malaman tafsiri suna faɗa, malaman tafsiri ba suna kawo isra'iliyat ba, su suna kawo wa dan kanka tace da kanka. Musamman irin wanda suke kawo kissoshi da sanadi, su suna ganin tunda sun baka sanadi sun gama maka komai, ya rage naka ka karbi wannan igiyar sanadi don ka tabbatar da kissar ko ka rushe ta. Cewa kawai wani ya faɗa, wato muna da wani kuskuren fahimta a fagen ilimi. Sai mutum ya zo ce duba littafi na kaza kafi na kaza, sai ga cewa wai ya biya ka. Idan na duba na je na ga hadisi ne da ifi, to ko me kina kai? Duba littafi na kaza kafi na kaza, sai ko na je na duba na ga hadisi ne mawdu'i, me kina? Duba littafi da kaza shafi na kaza, na je na duba na ga kauli ne da'ifi, ashe bayan da littafi baya zama me hujja? Yakan zama hujja ne in hadisin sahihi ne, in maganar mai karfi ce tana da dalili, amma ka bayar da shafi an taras hadisi ne mawdu'i, hadisin ƙarya, hadisi ne da'ifi, kissa ce isra'iliya, ma anzalallahu biha min sultan, zance ne da'ifi, bal ad'af min da'if, kaje ka samu, to wannan kuma ya zo mai kenan? Wannan ba ilimi ba kenan. Ilimi shine sai ka tsatsaife magana, don kakan tsatsaife magana ne kafin ka bada shafi. Idan an yi magana biyu akan magana, ka ce maganganu biyu akai, ta farko ita ce kaza, ta biyu ita ce kaza, dalilan ta farko kaza, dalilin ta biyu kaza, wanda tafi inganci ita ce kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza. In kana son ƙarin bayani to sai ka duba littafi kaza, to wannan ilimi kenan. Amma sai mutum ya zo faɗi shirme, sai kuma ya taba da littafi, sai ka je ka duba, sai ka kuma shirme ne ya sake faɗin wani, ka je ka guda ka ga lin shirme ne, to me kenan haka? Yanzu misali zan iya kawo magana ɗaya daga cikin maganganu, sai in baka duk littafin tafsiran nan in naga dama duba littafin kaza duba littafin kaza ko maganar zaifi ya ce to me kenan nayi maka na wahalar da kai ka je kai ta dubawa ka je kai ta duba kuma karshe kuma zancan zaifi ne to ya zama shi me kenan saboda haka abin da yake wajibi ya ƴan uwa wato ilimi amana ne tsatsaife shi ake a tara maganganu na malamai kan matsala sannan a tantance dalilan su sannan dalilan a ga wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba sannan kuma a ga yaya aka fassara ayar ko hadisin gwargwadon yadda magana ko zance ya samu goyon bayan magabata gwargwadon yadda ake tsammanin kasancewar sa gaskiya magabata ko sahabbai da tabi'ai tabi'ut tabi'ina waɗannan alqurunul mufaddala din wanda manzo Allah ya bada shaida da cewa su suka fi kowa kirki yayin da duk zance ya fi kusa da nasu to ya fi tsammanin gaskiya yayin da zance ya yi nesa da fahimtar su to an fi tsammanin ya zama ba gaskiya ba wannan shi ne ilimi
shi ne kuma abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya tsora kansa a kai ta fuskar tsari. Wa'alaikum salam da kai shi kenan.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.